العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سؤال بركة بركم مدساكي حدوى أولنا مجلسي نامو مجلس تفسير القرآن من جرمة أولنا وتاني الفرما وتال رمضان لإندا مكي سوكتي مكي نزري أقشن تفسيرنا موضوع تربية أقما أقشن حسكن وصيوي اللقمان الحكيم عليه السلام da Allah madaukakin sarki ya labarta mana su a cikin littafin sa mai tsarki. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci, Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu, ya yi mana damuwa da bala'i da musibu da annoba. Yau muna ranar Litinin, kuma 11 ne ga watan Ramadanu, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1441, kuma yau 4 ga watan 5 miladiyya 2020. Idan ba a manta ba, muna batu ne akan hikima da kuma alamominta. Kafin mu karanta karatu, to za mu amsa tambayoyi, kuma kafin amsa tambayoyi akwai wasu gyare-gyare da kurakurai da na yi jiya, inda nake jawo ayar ciki cikin suratul anbiya'i, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, sina ce wa ma ja'alna li rajulin, sannan wasu baituta na Hafiz Ibrahim al-Ummu madrasatun idha adattaha, na danganta su zuwa ga Shauqi Ahmad Shauqi. Duka waɗannan kurakurai ne, Allah ya gafarta mana, Allah kuma ya yafe mana. Sannan sai tambayoyin ku za mu karanta wasu daga cikin abin da ya sawwaka na waɗannan tambayoyin. Mai tambaya ce, don Allah malam, menene sharuɗin ba da aure? Waɗanne ɗabi'u ne in namiji ya haɗa su ake ba shi aure? So Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa manya-manya guda biyu su ake dubawa a game da wanda za a ba shi aure. Sannan kuma malaman fiqhu sun tattauna akan wasu daga cikin siffofi da ake buƙatar wanda za a ba shi aure ya zama ya cika su. Na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi hasan, ina cewa idza ja'akum man taghdawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun 'arif. Idan mutumin da kuka yadda da addinin sa kuma kuka yadda da dabi'un sa yazo muku, to ku ba shi aure. Idan ba ku yi haka ba, to haƙiƙa fitina mai girma da kuma bala'i mai fadi za su afku a ban kasa. Anan manzo Allah kuma ya faɗi abu biyu, amma ababe ne waɗanda suke masu fadin gaske. Ya ce idza ja'akum man taghdawna dinahu, na farko ana buƙatar wanda za a ba shi aure ya zama mai sahihi aqida. Bayan kasancewa kasa musulmi, to ya zama yana kan sahihi aqida, aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da kuma sahabbansa da tabi'ansu suka tabbata akai. Wannan yana cikin dinahu. Sannan daga cikin dinahu ya zama yana tsara ibadu na zahiri a gaba-gaba sallah, domin sallah tana ɗaya daga cikin alamomi da ake gane mutum bawan Allah ne. Ɗaya daga cikin magabata yana cewa, idan muka zo zami karatu a wajen mutum, wato zamu nemi ilimi a wajensa, to farkon abin da muke fara dubawa shine muna duba sallarsa. Idan sallarsa ta yi kyau, to shikenan sai mu bashi aure, kai sai mu ɗauka karatu a wajensa. A gefe guda kuma ne yana cewa, idan muka zo zami karatu wajen mutum, to mukan tsananta masa bincike akan ibadunsa kamar kai ka ce za mu ba shi aure ne. To wannan yana cin abin da ake buƙatar ɗan adam musulmi da za a ba shi aure ya zama ya cika. Janibin aqidarsa yana kan aqida wacce take ingantacciya, janibin ibadarsa ibadarsa ingantacciya ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma ya tsara wannan. Sannan na biyu, ana buƙatar ya zama mai kyawawan ɗabi'u. Kyakkyawar ɗabi'a al-Imam al-Hasan al-Basri ya faɗe ta, ya ce abu uku ake nema: ihtimalul adha, sannan kaful adha, sannan kuma bablun nada. yace abu na farko shine ihtimalul aza ya zama cutar wanda mutane suke ma mutum mutun ya shanye ya riga dauka domin aure ba zai yi mutum yace baya ihtimali ba nauyi ne mai girma duk wanda yayi shi ya san addu'o'in da ake mishi a ranar daurin auren Allah ya bada zaman hakuri Allah ya baka hakuri Allah ya kaza domin ya shiga wata sabuwar rayuwa ce wacce bai saba da irin ta ba a baya sannan daga ciki al-Imam al-Hasan al-Basri yace qaful adha ya zama baya cutar da kowa domin zai zo ya dauki wata wanda manzo Allah sama yace kaman bai wasa take kaman bai wasa take kuma mata idan aka aura ma mutum manzo Allah sama ya siffanta ta kaman wata ɗan gidan fursunaci haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace manzo sallallahu yace fa innahunna awanin bi aidikum mata waɗanda kuka aura suna zama ne kaman bayi ko kuma fursunonin yaki da kuka dauko su kuka kawo su gidajenku shi yasa ake son idan kai kai aure a matsayin ka namiji to ana buƙata an takuna harisan kariman ka kasance mai tsaro amma wanda ya kasance mai sanin daraja mai kimanta matarka sannan daga ciki al-Imam al-Hasan al-Basri yace bazlun nada ka zama mai miƙawa daga cikin abin da za a gane mutum ya cancanta a bashi aure kada ya zama makwado kai ya zama mai malƙwalallen hannu kai ya zama mai wanda bai sakin hannu to wannan yana ciki sannan malaman fiqh sun tabbatar da wasu alamomi ya zama yana da lafiya lafiya ta zahiri sannan kuma ya zama yana da lafiya ta iya biyan buƙatar sha'awar matarsa domin ana yin aure don wannan manufar ce da sauran ababe da aka lissafa wallahu alam aka koma da tafan malamai za a gani wannan mai tambayar tashi tai kama da ta wancan yace waɗannan littafai ne ya kamata in nema in karanta su kafin in yi aure domin samun madogara a zaman auren da kuma yin tarbiyya to littafan fiqh da malamai suka rubuta dukkanin su da shuruh na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su littafai ne da za su zama maka madogara a matsayin tsarin rayuwa aure alal aqalli idan zaka yi aure sai ka dauki littafin ka kakkabe in baka da shi kuma ka je ka dauki babu kitabun nikahi a cikin koda iziya ne ka karanta a gaban malami ko ka karanta kitabun nikahi a cikin risala duka wannan in kai da izinin Allah zaka sami abubuwa da yawa masu fa'ida wanda za su seta ka a game da zamantakewa auren ka kuma tabbas da ana yin haka irin matsalolin da ake samu a yau na aure da ba za a same su ba an ka kashe mutanen mu kashi 10 a to kashi 8 suna yin aure ba su san me ake ce ma aure ba idan ma ban cika ba ko ban rage ba kai da yawan mutane sukan yi aure ne ba su san maksudin yin auren ba mecece manufar yin auren dan me ake yin auren waye ce ai auren sannan kuma ya ake zamantakewa auren wannan shi yake haifar da matsaloli da yawa ake samun kisan aure da yawa har wani alƙali yana faɗa mini yana ce min algafata malam da a ce yadda ake sanar da ɗaurin aure haka ake sanar da saki yace to da Allah kada ya san labaran da za a ji na sakin aure yana bani labarin cewa zai yi wuya a matsayin su na alƙalai su zo su zauna a rana guda mace ba ta kawo mata kaza ba su kawo kukansu a game da zamantakewa aurensu ba kuma da wuya ka samu wanda ba ta nemi saki ba a cikinsu kuma da wuya ka samu wanda bukatar ta sakin ba ta biya ba wali yazu billah wannan musiba ce babba shi yasa kasashe da yawa da suke bukatar su magance irin waɗannan matsalolin suna da kwamitota na musamman da suke da su duk lokacin da aka ce za a yi aure suna da tsarin abin da suke ce mishi azzawaju ko at-tazwijul jama'i yin aure na jama'a da a tara kamar misali sai a ce za a aurar da mata guda 1000 to waɗannan matan 1000 da maza 1000 kenan kowace ba za a aurar da ita ba sai an yi mata wata daura sai an yi wani training sai an yi musu wani workshop ko seminar na kwanaki haka su ma mazan da za a koyar da su yadda ake zamantakewa aure mazan a koya musu sannan su ma matan a koya musu watakila ko da mu gwamnatocinmu ba su yi ba da za a samu ƙungiyoyin addini su gwada haka to tabbas zai taimaka matuƙa amma akwai littafai da aka rubuta na musamman waɗanda suke batu akan zamantakewa aure kuma suna da muhimmanci kuma suna da dimbin yawa a yau suna ɗaya daga cikin littafan da suka shigaltar da malaman wannan zamanin ko kuma masana zamantakewa musamman sociologist na jami'o'in musulunci a kasashen Larabawa sun ba wannan bangaren matukar muhimmanci ba su ba sociologist ba har da psychologist da sauran educationist wato masana tarbiyya amma nan zamu baka shawara ka nemi littafai guda 10 domin kai karatun da gaske kuma ka gane cewa rayuwa aure ba rayuwa bace ta wasa kuma baka samu duka ba to ka gaza neman wasu daga ciki na farko akwai littafi na zamani ne yana ɗaya daga cikin littafai masu matukar kyau da na karanta a wannan babun fi sabilillah malamin ya rubuta littafin bangarori biyu ne akwai na farko ya sa masa suna mai atu tariqatin wa wasiyatin litakuna zawjan najihan mai atu tariqatin wa wasiyatin litakuna zawjan najihan wasiyoyi da kuma hanyoyi guda 100 da zaka bi domin ka zama cikin mazaji waɗanda suka ci nasara a rayuwarsu ta aure wanda ya rubuta wannan littafin shine Dr. Ali Al-Hammadi a gefe guda ya rubuta ma mata ma nasu ya sa masa suna mai atu tariqatin wa wasiyatin litakuni zawjatan najihatan wancan litakuna zawjan najihan wannan kuma litakuni anti zawjatan najihatan wasiyoyi da hanyoyi guda 100 domin mace ta zama matar aure wacce ta zama wadda ta ci nasara a zamantakewa ta aure wannan a matsayin littafi ɗaya kenan a neme su duka amma littafai guda 2 ne littafi na biyu mawsu'atul zawajil islamiyyi sa'id mawsu'atul zawajil islamiyyi sa'id wannan littafi ne mai matukar muhimmanci na Sheikh Abu Ammar Mahmud al-Misri littafi ne mai matukar muhimmanci gaskiya a babin sa littafi na uku hatta yabqa al-hubb shi ma littafi ne da wani malami malamin jami'a Dr. Muhammad Muhammad Badri ya rubuta experience din sa tajribar sa ta shekaru 25 a zamantakewar sa ta aure littafi na hudu shine adabul khitbati waz zifafi fi shari'ati al-islamiyya na Sheikh Mustafa Al-Adawi shi ma littafi ne mai matukar muhimmanci littafi na biyar adabul khitbati waz zifaf na Sheikh Amru Abdul Mun'im Salim shi ma littafi ne mai kyau sannan littafi na shida adabul zifafi fi sunnati al-mutahhara na babban malami al-allamah al-muhaddith rahmatullahi alayhi al-allamah al-albani littafi ne shi ma mai matukar muhimmanci kuma littafin yana da tarihi domin sanadiyar auren wani daga cikin almajiransa ne a Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahmatullahi alayhi ya rubuta wannan littafi sannan littafi na bakwai ahkamun nisa na al-imam Ibn al-Jawzi wannan littafi shi ma littafi ne mai matukar muhimmanci a babin sa kuma yana cikin tsofaffin littafai domin al-imam Ibn al-Jawzi ya rasu a karni na 6 sannan littafi na 8 shine asrarul jima'i baina az-zawjayn na al-ustaz Imad al-Hakim shi ma littafi ne mai matukar muhimmanci yayi leke-leke a littafai da yawa kuma ya tattara abubuwa masu muhimmanci a cikin littafin nasa shi littafi na 9 littafi mai matukar muhimmanci shine Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin littafin babban malamin mu al-Allamah Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi tsohon littafi ne malamin al-Qayyim ya rasu shekara ta 751 karni na 8 kenan sai littafi na 10 shine na karshe da zamu yi ambata fannu ta'amuli baina az-zawjayn na Muhammad Siddiq al-Manshawi Muhammad Siddiq al-Manshawi ba mai qira'a ba wannan wani malami ne yana nan da ransa bai rasu ba cikin malaman kasar Masar ba wancan ba ya dade da rasuwa to waɗannan su ne littafan da zamu baka shawara ka nemi irin su isu sannan akwai wasu da yawa waɗanda suke a babun su dukkan mutumin da yake bukatar ya aure namiji ko mace yana da kyau ya karanta wannan littafin ko ya karanta wasu daga cikin gwagwadon damar da ya samu Allah shi taimake mu tambaya ta karshe da zamu karanta yake cewa mutum ne tafiya da azumi zuwa wata kasa amma dai isa sai ya tarar azhar suke yi a Najeriya kuma ya kira aka ce masa kusan karfe 9 na dare ne to ya je to yanzu ba inda ake zuwa kowa yana kasar su ba wata kasar da ake tafiya yanzu sai dai kila wani dalili ne yasa ka tafi wata kasa in kuma haka ta faru ba wanda yasa ka bincika ka ji karfe nawa kuke kasar ku kai da ka bar kasar ku shikenan ka bar Najeriya ka tafi wata kasa saboda ka ba wanda yasa ka bincika karfe nawa ake a Najeriya sai dai in za ka yi ne dan ka more amma ba yi da alaka da azumin ka yanzu azumin ka ya rata ne da kasar da ka isa sai kai bukasa ko da shi a san aja azumi ne sun ce sun gama azumi kai kasar da ka baro bata gama ba to zaka yi aiki da kasar su in ka baro kasar ka ba dau azumi ba ka tafi can an dau azumi to kai ma zaka dau azumi wannan ita ce fatawa rajiha wacce tafi karfin dalili kuma tafi dacewa da manufar shari'a domin bai kamata a ce ga wani musulmi a wani gari shi bai azumi ba kuma lafiyar shi kalau baya cikin matafiya domin ya tafi wata kasa zaman shi zai yi aje a gari yayi a can saboda ka in ya isa can da suna yana azumi to zai yi aiki da na kasan ne sai dai in kuma ya dauki kansa a matsayin matafiyi ne to wannan kuma hukuncin sa daban wallahu alam zamu ci gaba da karatu in ba a manta ba muna batu akan ka'ida ta biyu ita ce al hikmatu min sifatil murabbi cewa hikima tana ɗaya daga cikin siffofin mai tarbiya a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce walaqad atayna luqmana al hikmata sannan muna batu akan alamomin da mutum zai gane shi ne hikima ne ko kuma wani ya gano mishi cewa eh lallai kai a matsayinka na mai tarbiya to kai mai hikima ne mun faɗi alamomi guda biyu ar-rifqu fil fi'li fil qawli wal fi'l abu na farko kamar yadda muka faɗi a majalisin da ya gabaci wannan shine mutum ya zama duk abin da zai yi ko duk abin da zai faɗa ya zama yana da sassautawa a ciki maganganunsa su zama masu laushi ayyukansa su zama masu laushi su zama masu taushi sannan na biyu muka ce ada musti'jalin nata'ij kai ya zama mai tarbiyya yana gaggauta sakamako shi so yake ga sakamakon shi wato sha yanzu magani yanzu in nasiha yayi to so yake yanzu dole ya aiki da nasiha a'a idan gyara yi ya ce dole sai an yi gyaran a wannan lokacin a'a dole ka zama kana da kai shuka sannan ba dole bane ka zama kai girbi kai dai aikin ka kai shuka kuma ka kula da wannan shukar kar ka bata ta bushe amma sakamakon abin da shukar za ta haifar na ƴaƴa to wannan ba dole bane kai ka kirba ka ci ka bari ko da kai baka ci ba buƙatar ka tabiya shi yasa malamanmu suke da ka'ida cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai tambayi wani ba a game da limaza lam yahtaji ghayruk amma Allah zai tambayi mutum limaza lam tad'uhu ila alhidaya Allah zai ba zai tambaye ka ba ya ce dan me wani bai shiri ba domin shiriya ba a hannunka take ba a matsayinka na mai tarbiya amma Allah zai tambaye ka ya ce me yasa baka gayyaci wani zuwa ga shiriya ba duka annabawan Allah haka Allah ya ba su ƙarare ce ma manzon musalla da sallama laysa alayka hudahum ba a dora maka shiriyar su akan ka ba aikinka in alayka illa albalahu ma ala ar-rasul illa albalahu aikin da aka dora maka a matsayinka na manzon Allah shine ka isar da sakon Allah amma ne Allah ke shiryar da wanda ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hidayatu tawfiqi shiryarwa ta datarwa ba wanda ya ise yi sai Allah saboda aikin ka shine kai kira amma ba aikin ka bane dole sai an yi shiri in ka kira in an bi to fa bi hawa ni'mat fatan ka kenan kaga an shiryu idan kuma kai wani annabi zai zo ya wuce shi kadai wani annabi zai wuce ma'ahu rahatu da yan jama'ar da basu uku ba zuwa goma su ne rahab kai manzo Allah sama ya ce wani ma zai wuce wa laysa ma'ahu ahad ba wanda ya yi ba wanda ya yarda da shi ba wanda ya bi ya bi da'awarsa to kai fa yanzu mutun nawa suka shiri saboda kai to amma sai mutun ya ce a'a ai dole shi sai ya ga komai ya jawo a'a sannan wannan ya shafi hatta mu kan mu talakawa dole mai makan mu fada ko da shugabannin mu ba su uzuri ba dole bane a ce shugaba ya zo cikin yan kwanaki ya ga komai ya jawo mu ga komai ya jawo a abinda ake bukata shine mu kalli janibul hasanat mu kalli kyawawan abubuwa waɗanda aka cimma wa na nasara kan mu kallon matsaloli kullum duk wanda yake kallon matsaloli ba zai gode ma kowa ba zai gode ma Allah ba wannan ita ce ka'idar da ya kamata mu tafi akan ta saboda haka daga cikin alamomin hikima akwai ada musti'jalin nata'ij kada mutum ya zama yana gaggauta sakamako kai aiki sauran kuma ka bar ma Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine mai tabbatarwa alama ta uku yan uwa masu albarka ita ce at-tadarruju fil umur wannan tayi kama da waɗancan biyin dukkansu at-tadarruju fil umur shine mutum ya zama yana bin abubuwa sannu-sannu ya zama yana bin abubuwa sannu-sannu kada abin da ya kamata a ce sai nan da kwana biyu ya kamata a yi shi sai kace a kai yanzu nan kake son ka yi shi a wannan babu tadaruji a ciki bin abubuwa sannu sannu da yin kowanne abu a lokacin da ya cancanta a yi shi sannan sunnatu tadaruji inna wannan ka'ida ta bin abubuwa daki daki ba ta nuna tabaqqu'i ba ta nuna shikenan a tsaya ai tanawa a tana nuna duk abin da lokacin shi yazo to a yi shi a wannan lokacin a aje kowanne abu a lokacin sa wannan yana cikin hikima a tarbiyya malamai suka ce abinda ake nufi da wannan at-tadarruj fil umur tahdidul ahdath bi diqqatin wa basira ya zama mai tarbiyya ya zama ya iyakance manufofin sa bi diqqatin tare da zurfafa tunani wa basira tare da kuma ilimi da hangen nesa ya zama kana da manufofi din mai tarbiyya ya zama yana da manufofi in ƴaƴan sa ne to ya kalla ya ce a cikin zuciyarsa kuma ya tsara ya ce so yake in burin sa ne to so yake wannan ya bada shi ya zama gangaren alaramma masanin qur'ani kai in an bi karatu abinda yake so ma yi so yake tahassusun sa in a karatu ne na jami'a to so yake a ce yayi digirin sa a qur'ani yayi masasin sa a qur'ani ya fi hijin sa a qur'ani wancan kuma sai ya ce to abinda nake so shi ne ina son ya zama ƙwararren likita kuma ba tare da ya rasa fannin sa na addini ba wancan kuma soja nake son ya zama wancan kuma so nake zama jirgin sama matukin jirgin sama duk wannan mai tarbiyya ana ya zama yana da wannan kuma wannan yana nuna hikimar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ya masa habbansa haka kuma ya rarraba musu mataki ya fada mana cewa kwamandan rahama gabaki daya ko kace profesa na fannin rahama shine sayyiduna abubakar radiyallahu anhu profesa na jarumtaka shehi kwararren malami na jarumtaka a wajen tsara addinin Allah shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sannan kwararren masanin halal da haram shi kuma shine Mu'az ibn Jabal sannan wanda shi kuma ya kware a kunya fannin kunya shine Usman ibn Affan radiyallahu anhu maza kuma ya raba masahabban sa a matsayin sa na mai tarbiyya kowa da fannin shi kuma a haka Allah madaukakin sarki ya cika ma manzon sa burin sa sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan da manzon sa ya ba su fannonin su takhassusun su kowanne akan haka ya taso kuma a hakan haka Allah madaukakin sarki ya karɓa ransa saboda ka tahdidul ahdaf ce sannan wa tahdidul wasa'il الموصلة إليها بعلم وتخطيط دقيق سنن كما باوي منفوف بكوي يزم من تربية يا كان شهنوين دزيبي زوا قواتنا شم منفوف ثم أقوي أهداف سوني غولس منفوف دا أكي سن أشم موا سنن أقوي نينش هنوين سو كما دزا أتتاكا أبي دوما كي وازوا قواتنا نغولس واتو واتنا منفوف دا أكي دسو to me hikima a tarbiyya shine wanda ya zama haddada ahdafahu sannan wahadat wa haddada wasa'ilahu almusilata ila ahdafihi ya iyakance manufofin sa sannan kuma ya iyakance hanyoyin da ake bi zuwa ga cimma waɗannan manufofin sannan kuma ya zama yana da tsari sannan wa tahdidul marahil lazimati lilwusul ila alahdafi biwa'yi wa sidqi sannan kuma ya iyakance makansa zango zango yanzu na kai ga zango kaza na kai ga zango kaza na kai ga zango kaza ya rika tafiya kuma yana bibiyar waɗannan zangonnin da yake ko zangogin da yake shanyewa kuma yana ganin cewa hanyoyin nan fa suna kai shi zuwa ga waɗannan zango zango din sannan kuma yana ganin tabbas waɗannan hanyoyin da yake kansu za su kai shi zuwa ga manufofin da yake sanya shi bi wa'yi ta hanyar kula wa sidqin da kuma gaske yake a cikin zuciyarsa بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها تيدى ينا قلن كو نزنغو زي كيش زواغ زنغو اندكي قبنسا بالتخطيط تهني الثاري والتنظيم دجير أبو بوا والتصميم كمية لأورا نيا ميكارفي حتى تصل المسيرة إلى المرحلة المنشودة حتى في يديكي تتربية تكيش زواغ زنغو نكرشي ديكي سنيا كي زواغ منفسا to wannan hikima kenan ta at-tadarruj fil umur ma'anar sa kenan mutum ya zama ya iyakance manufofin sa ya iyakanta hanyoyin da za su kai shi zuwa ga manufofin sa sannan ya tsara zango da zai rika ci zango na kai yanzu a cikin manufofi na guda 10 to yanzu na cimma manufa ta farko shi yasa suke kafa suke kasa su ahdaf suke kasa su gida uku akwai ahdaf na kusa akwai ahdaf na tsakiya akwai kuma ahdaf masu dogon zango haka ake kasawa kuma wannan tsari ne na musulunci ba wai turawa suka kawo mana ba tuntuni muna da su a cikin musulunci ga manufar farko ga manufa ta biyu ta tsakiya sannan ga manufa ta ƙarshe wacce ita ce ake son akai zuwa ga akai ta zuwa akai zuwa ga ƙarshe to wannan abun kula ne sosai shine ake ce mishi at-tadarruj fil umur kuma wannan tsarin shine manhajin annabawa dukkanin annabawa da Allah ya aiko a gaba gaba annabi musallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da ahdaf ya bi wasa'il sannan kuma ya rika daukan marhala marhala sai an yi kaza sannan idan muka dauki rayuwarsa ta makka manufa ce wacce take ta abinda malamai suke ce mata marhalatu at-tarbiyati wat-takwin su ake a kafa mazaji su waye za su iya daukar ibadar da za a dora musu su waye za su iya yin jihadi su waye za su iya tsayawa su isar da addinin Allah madaukakin sarki har su sadaukar da rayuwarsu sadaukar da dukiyoyinsu abinda manzo samai dai shekaru har 13 yana yi ce ya zai kawwana sahabbai ya zai shirya su ya zai maida su su zama wasu sojoji ya zai maida su ya zama wasu daliban ilimi waɗanda za su iya fuskanta kowace matsala da za ta zo musu sannan da aka koma Madina sai ya zama an shiga marhalatu tashri'i wat taqni sai ya zama a nan kuma za a kafa musu dokoki ka aikaza sojan da baka bashi training ba ka dauke shi ka kai shi fagen fama to sai ya gudu amma idan ya saba da yunwa ya saba da bacin rai dama duk abubuwa ya gani marasa kyau a lokacin da kake masa training to yanzu dan ya tafi abokin gabansa ya masa wannan ba zai sa shi ya gudu ba zai sa shi ya tsorata ba zai sa shi ya watsar da makami shi kenan ya gudu ba zai yi ba saboda ka riga ka kawwana shi ka riga ka shirya shi ka riga ka tsuma shi ya tsumu sosai to shikenan idan ka kai shi fagen fama sai ya aikin wannan ita ce ka'ida kuma wannan shine manhajin alqur'ani a wajen tarbiyyar mutane da kuma canza halayensu abinda qur'ani ya bi kenan sunnatu tadarruj qur'ani bai zo kawai ya kwashi mutane a lokaci daya ba الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أتشل تافنس الموافقات في أصول الشريعة ياكاو ونبتومي كام قلوا يتشي وفيما يحكى أن أمر ابن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له سيدنا أمر ابن عبد العزيز وننباوا أن دأكي تكن خليفو فينا مسلمي دأكي أتشن خليفو فن بنو أمية إن قتر سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه كسن شوس صحادي to ana jin babu wani sarki da aka yi shi wanda ya kwatanta tsarin annabta kamar sa Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi an haife shi shekara ta 60 ya rasu shekara ta 101 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanin sa ya kasance zamani ne da hatta waɗanda ba musulmai ba sukan dauke shi su buga misali da shi a wani irin shugaba a tsarin shugabanci da ya zama talakawa sun ji daɗi sun more rayuwarsu ta yi kyau rayuwarsu ta inganta an samu adalci an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali ana ba da labari ɗaya daga cikin salaf tabi'i ya fita ya baggari shikenan kawai sai ya dawo yana dawowa sai ya ga wani kyarkeci ya kama akuya yana cinta sai ya ce na rantsi da Allah Umar ibn Abdul Aziz ya rasu yana shigowa gari ko sai tare aka ce masa ai khalifa ya rasu an zabi sabon khalifa saboda me saboda adalcin da ake yi a zamanin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ya kai hatta dabbobi ba sa cin junansu wannan tabbataccen tarihi to ɗansa da ake ce mishi Abdul Malik yace masa malaka la tunfizu al-umura yace haba baba ana ta tafiyar abin nan gosulo ana tafiyar gwamin jaki baba ana tafiyar katafila ya za ai baba ba za ka hawo abin nan sharon ba a wannan zartar da hukunce ba ka zartar da hukunce tafiyar ka ta shugabanci akwai nawa a ciki baba fa wallahi ma ubali law anna al-qudura ghaladdi wa bika yace baba ni fa ba ni fa bai dame ni ba in bala'i zai kai bala'i in bi wajen zartar da hukunci hukuncin Allah ne tukwane ma su tafarfasa su tafasa mini da kai kawai a zartar da abubuwa baba kawai a fito da ayi aiki kawai baba fil haqi in bi akan gaskiya ne kun ga matashi ce innal umura idza al ahdaf dabbarha dun shuyukh tara fi ba'dha khalalan haka ne hikima yace إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ إذا أكشي مك على أمر رذاء أبما قوتي سوزات زمسون كل دسو توترافي دون الشيوخ إن باب دتاق أشكي باب دتاوى أشكي توترافي بعضها خللا هكذا توايا أشكي ودنا أبوه تو متى شين ينأشي مبابينشي شي واجشي شين سي بابن سي شي مثلا تعدل يا غنيا شي يا قيد أنا كقي جاوا فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين صوبي ألا مدوك تنسكي سكي يسو تجيع يكوشيت أتشن القرآن يسألونك عن الخمر والميسر والفيهما إثم قبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما الذم الأول كينا سوك بركو دأك مجيع كينا فننشنكم سي ألا مدوك تنسكي يشي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنوبا إلا عابري سبيل حتى تبتشلوا نما الذم الثاني كينا سوك تبي كينا دأك مجيع أما كرشيفة وحرمها في الثالثة أما أنا أكسي أكا حرم تجيع قاقة تاشم فركو جيع دكتي جننتا yadda yanzu idan aka yi buɗa bakin nan mutane ke hauma haumaiya za su samu wani sanyi wani ya zai samu kunin aya wani ya zai samu kunin zaki wani ya zai samu siro wani ya zai samu malkina wani ya zai samu zoɓo ya sha to haka fa ake magiya fa a wancan lokacin shi yasa Nana Aisha tace ta rantsa da Allah da lokaci tashi farko Allah madaukakin sarki zai ce ya haramta giya to da yawa ba za a yi musulunci ba da yawa ba za a yi musulunci ba amma saboda alqur'ani ya karantar da mu sunnatut tadarruj shi kenan shi yabi waɗannan mataka wa inni akhafu an uhammila alhaqqa ala an-nas jumlatan fayadfa'uhu jumlah yace tsoron da nake kai dana suna jin tsoron in dauko gaskiya in dora ta akan mutane daga lokaci guda in suka tashi tun kudar da ita lokaci daya a'a ina bin mutane a hankali ne a hankali ake shigar da tarbiyya tarbiyya kaman shigar sanyi ne a jiki sanyi baya shigan mutum a lokaci daya a hankali yake kama mutum a hankali yake kama mutum sai ya tashi sai ya masa aiki gabaki daya to haka gaskiya take a hankali take shiga jiki haka ake sata wa yakuna za fitnatan sannan kuma daga nan min za fitnatan daga fitnatun kai wa yakuna min za fitnatun daga nan kuma sai ya zama fitina ta aku a tsakanin mutane so daga din mai tarbiyyar da a lokaci da yake sanye abu to shi ke to baka gani hatta neman ilimin suka ce man talaba al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan mutumin da yake so ma bayin ashiyatin wa duhaha tsakanin safa zuwa yammaci to shi kenan sai ya zama malami yace duk mutumin da ya koyi ilimi haka to in ya tashi tafiya zai tafi masa haka wani malamin mu yana faɗa mana a lokacin aka zo aka ce masa ai ana tafiya wani gari ai hadda alqur'ani a cikin wata uku sai ce to Allah ya bada sa'a sai ce amma yadda ta shiga haka za ta fita ai hadda alqur'ani a wata uku yace to yadda ta shiga haka za ta fita kaga bai ce ka ayi ba bai ce ayi ba je ayin a gani amma dai babu sunnatut tadarruj a ciki duk mutumin da zai ce maka ya haddace alqur'ani ne tsarki a cikin wata uku manzo Allah sama yayi shekara 23 yana karantar da sahabbansa alqur'ani suka samu alhibbul mati suka zama hadda mai karfi kai kuma sai a ce an bude wata makaranta hadda da za a rika maka hadda wata uku ka gama alqur'ani to man kai ma ka san abin da zai faru sai a ce maka ishrajaban tara ajaban kenan kamar yadda balarabi yake faɗi wannan sunnatut tadarruj kenan duk mutumin da ke da hikima a tarbiyya to zaka ga ya sufanta da wannan sifa ta sunnatut tadarruj at-tadarruj fil umur yin abubuwa sannu iyakance manufofinsa iyakance hanyoyin cimma manufofin sannan kasa manufofin zuwa zango zango ba kawai lokaci daya ba alama ta hudu yan uwa masu albarka ta hikima a tarbiyya tanzimul umuri ma'a mura'ati fikhi al-awlawiyat shi ma ya kama da wannan duk mai hikima mai tarbiya mai hikima alamar sa zaka ganshi yana tsara abubuwa sannan kuma yana lura da me yafi me ya kamata in fara gabatarwa sai me a wajen tarbiyar da nake ma wanda nake ma tarbiya wannan yana cikin alamomi manya-manya na hikima a tarbiya الإمام القيم رحمة الله عليه أشمل التافنس الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب يناتي وهذا باب نافع يتشي ونن باب نجيرا تأيكا والنية في سنن والنية في حكيك أبابي ميمي أمباني يحتاج إلى فقه نفسه ينا بقاتر ميشي زمينة لفقه كنسا فقه كنشيني في الحكمة وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وفضيلته العارضة فنن دا تنتنش أبو بوا دا تنتنش فلالا كوانا أبو كوانا أبينا دا فلالا كلابي أقوي أبن دا أكي شي متى أكي شي مسا الفضيلة في ذات الشيء أقوي أبن دا أكي شي مش الفضيلة العارضة أقوي أبن دا شي أكن كنش ينا دا فلالا أقوي كوم فلالا دا كي بجوو مش إنا مثالي القرآن mai girma a cikin duka zikiri ba zikirin da ya kai shi amma kuma akwai zikirin da ya fi shi a wani wajen domin ba a karanta alqur'ani a wannan wajen ina misali zikirin shiga bayi shi ake in zaka shiga bayi ba zaka shiga bayi ka zo kana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka karanta fatiha ba abinda ake bukata shine kai isti'aza ka ce allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is in ka fito ba zaka karanta qur'ani ba sai dai kace gufranaka sannan kai sujada haramun ne ka karanta alqur'ani a cikin sujada haramun ne karanta alqur'ani a cikin sujada wasu malamai sun ce makruhi ne amma kauli raji haramun ne mutun yayi sujada a sallah sai ya karanta alqur'ani ba mahallin karanta alqur'ani bane mahalli ne na addu'a addu'a ake bukatar kai a wannan wajen amma wannan ya rage ba alqur'ani daraja daraja alqur'ani tana nan in ka karanta harafi ɗaya Allah zai baka lada goma amma banda in zaka shiga bayi ka karanta alqur'ani misali sannan kuma banda karanta alqur'ani a sujada wannan kaga fadilatu ash-shay'i fi zatihi kenan sannan wannan kuma al-fadilatu al-'ariba anan ka ce a'udhu billahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'is al-fadilatu al-'ariba wa tafalalati ta bujiro mu wannan zikirin amma ne alqur'ani ya fi shi har abada ba za a auna su ba ma kwata wannan fahimtar wannan wani fiqhu ne na musamman inji al-allama ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi fa yuta kullu fi haqqin haqqahu sai zama dukkan mai haki a bashi hakkin sa abinda ake bukata kai a nan wurin to shi zaka yi wa yuda kullu shay'in mawdi'ahu sannan a dora kowanne abu inda ya cancanta a dora shi فللعين موضع اي ido tana ido na da wajen shi idan inda ake amfani da ido kaje kai amfani da kafa to ka fada ma gidanku kaje abin da ake bukata so kake ka dandana kaje abi yaji ko be jiyaji ba misali mace tana girki ta zuba yaji sai tana so ta ji miyar ta tayi yaji da yawa ko bata ji ba sai ta ce a ba da harshe za ta dandana ba idan ta za ta zuba sai ta ɗibi miya ta zuba a cikin idanta saboda ta ji yaji ko ba za ta ji ba ai za ta ji yaji ko to kaga falil aini mawdi'un ido na da wurin sa walil rijli mawdi'un sannan kafa ma na da wajenta akwai inda ake amfani da kafa walil ma'i mawdi'un sannan akwai inda ake amfani da ruwa sannan walil lahmi mawdi'un sannan nama kuma na da wurin shi shi ma wa hifdhul maratib huwa tamamul hikmati التي هي نظام الامر والنهي ما لي ابن القيم يفتو من ذا شي قالو قالو يتش حفظ المراتب ارى متاكان ابوبوا ده ين كوونه ابي انده يتشنشنت ايشي هو تمام الحكمه شي ني تشك حكمه التي هي نظام الامر والنهي وتش اتكم حكمه اتش داما تصارن امرني ده هاي كاغي اشي دين مي تربيه ده باي ده تنظيم الامور مامورات فك الاولويات baya lura da priority me yafi in ne wani abu ya kan faru masu kula da makarantu masu zaman kansu za su bada wannan labarin na sani kuma za su yi sheda ta sun san wannan mutum zai zo sai ya zo sai ya ce maka bai samu damar biyan kudin makaranta ba gashi kuma an dawo hutu sai me yasa sai ce wallahi ka san sallah akai an yi shagulgulan sallah mun yi ma yara kayan sallah kaga wannan mai tarbiya ne fashi wannan sunan sa murabbin fashilun mai tarbiya ne wanda ya zama ya samu matsala ya samu damuwa domin bai da fiqhu tartibul umur bai da fiqhu al-awlawiyat biyan kudin makarantar ƴaƴanka shi ilimi yafi ka musu kayan sallah wannan din ne hankali ba zai sabani akan wannan ba ka ba su hakuri ka ba uwarsu hakuri ka ce a wanke na baki na bara afuwan a wanke na bara a goge a sa ba wani abin da zai faru yafi idan an dawo makaranta a koro mana su gida a ce ba su biya kudin makaranta ba su zauna sati daya su zauna sati biyu inda a tarti a jaraba wasu suna yin na daya ne kila kaga ya daya koma na 17 daya koma na 19 daya koma na 20 da wani abu kaga an ci baya to wannan sai ku tartibul umur kenan eh tarbiya sai ya kula da wannan wannan yana ba mu wahala sosai musamman mutananmu bakakken fata muna da wannan matsalar matuka ba mu da fiqhu tartibul umur me ya kamata yanzu a gabatar da shi me wajibi wani abu ne zamu iya jinkirta shi sai nan gaba sai mu yi shikenan sai a samu sauki sai a samu sauki babban abu ne wannan da ya kamata a kula da shi wannan shine fiqhu fiqhul awlawiyat ko kuma fiqhu tartibul a'mal kaman yadda malam ibn qayyim ya kira shi yace fiqhu tartibul a'mal haka ya kira shi a cikin littafin sa al-wabil sayyib wa rafi' al-kalim at-tayyib al-allama al-qaradawi a wannan zamanin ya kira shi da fiqhul awlawiyat kuma ya rubuta littafi musamman akan wannan fiqhu kuma littafi ne wanda yake mai matukar muhimmanci ana ba daliban ilimin shawara cewa su mallaki wannan littafin kuma su karanta shi akwai fa'idoji masu yawa a ciki alama ta biyar ita ce inzalun nasi manazilahu daga cikin hikima a alamomin hikima a tarbiyya akwai aje kowa inda ya cancanta aje shi babban danka ba daidai yake da nabi ba haka kowanne babban danka ba daidai yake da dan karami ba dole kowanne ka dauke shi ka sanya shi a matsayin sa wanne ne ya kamata ka zauna ku shawara da shi saboda kwakwalwar shi ta nuna inzalun nasi manazilahum sai mu ce inzalul auladi manazilahum dalibai ba daya suke ba wani dalibin ya fi wani kaifin kwakwalwa wani ya fi wani tsinkaye wani ya fi rufin asiri wanda in ka zauna da shi kun tattauna ba zai je tona asirin ka ba to ba laifi bane ka bashi wannan matsayin nasa shi kuma wanda bai kai wannan matsayin ba shi ma a bashi matsayin sa wannan yana cin hikima a tarbiyya akwai hadisi da asiri dukkaninsu suna da raunin sanadi amma za mu ambace su istinasan lastishhadan nana Aisha radiyallahu anha tace umirna an nunzila an-nasa manazilahum mu an umarce mu da mu aje kowa matsayin sa al-imamu abu daud ya rawaito shi a cikin sunan din sa al-imamu al-bukhari ya ambace shi a cikin littafin sa al-adab al-mufrad amma dukkaninsu malamai sun raunin sanadin su cewa an umarce mu mu sa kowa a matsayin sa mu aje kowa a matsayin sa amma a makofin wannan akwai hadisi da al-imamu al-bukhari da al-imamu muslim suka yi ittifakin fitar da shi daga babban sahabi ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'ata rahatan wa sa'ad jalis sa'ad yana bada labari ko ana ruwaitowa da gare shi annabi sama aka samu dukiya aka samu ganima mai yawa ko kuma fayu da aka samu fayu ga wasu jama'a nan da basu wuce goma ba su ne rahat sai manzo sama ya dibi dukiya ya basu a cikin waɗanda aka ce manzo Allah su sama ya basu akwai Uyayna ibn Hisn da kuma Al-Aqra ibn Habis wanda dukkaninsu suna cin al-mu'allafatu qulubuhum suna cin waɗanda ake renan zukatansu ake son musuluncin su ya tabbata su zauna su musulunta da kyau to manzo Allah sama sai ya dibi raquma 100 ya basu raqumi 1 sai da ya basu kowa 100 wa sa'adun jalisun shi kuma sa'ad ibn abi waqqas yana zaune yana kallo fa taraka rasulullahi sama rajulan wa huwa a'jabuhum ilayya sa'ad yace sai naga wani mutum a gefe yafi kama da masu imani in kuma taimako za a yi shi fi cancanta a taimaka mawa amma manzo sama sai ya ki bashi shine huwa ajabuhum ilayya yafi birge ni na ga yafi kama da bayin Allah in za a bada wannan kyauta to shi yafi cancanta ba ni a tunani na inji Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu fa qultu ya rasulullahi ma laka an fulani shi ya ma'aikin Allah wannan me ya same shi shi kuma baka bashi ba fa wallahi inni la arahu mu'minan shi ya ma'aikin Allah ni fa ina ganin shi wallahi mummuni ne shi bawon Allah ne salihi ne mutumin kirki ne فقال او مسلما ماذا sun yace a a kai dai kai masa hukunci da abin da yake zahiri domin imani badini ne a zuciya yake amma musulunci shine a zahiri kace musulmi ne kakka wanke shi ga baki dai kace masa musulmi ka bar shi a matsayin musulmi fasaqattu qalilan sa'ad yace sai na dan yi shiru dan kadan thumma ghalabani ma a'lamu minhu sai wallahi na kasa hakuri abinda na sani na bauta Allah da kirki da wannan mutumin yake da shi sirrin jaye ne fa uttu lima qalati sai na sake fadin magana ta fa qultu malaka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'mina ya ma'aikin Allah ya baka ba wani ba wallahi ni fa ina ganin shi mai imani ne shi ya ma'aikin Allah fa qala aw musliman maza sun ce kace dai musulmi thumma ghalabani ma a'lamu minhu na sake jin bazan yi hakuri ba na sake cewa ya ma'aikin Allah ما لك عن فلان ما يسابك بابا أنا با فأدت لمقالة نساك فدن أبندا نسفة لأنن دي وعاد رسول الله يتسام وشيما من ذو سمي ساك مير بمند مغانا ثم قال سيتي يا سعد يا قيس أد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه يتي با ألاما إنا سم تنبشي مباشي كوتا نكم با وني كوتا amma wanda ban ba ba nafi son sa a zuciyata khashiyata an yakubahu Allahu fi an-nar wancan da na bashi idan ban bashi ba zai jawo mishi bala'i ya ki musulunci ya shiga wuta wannan cikin babban fikihun da zamu koya akwai mutanen da ake renan zuciyar su a jawo su a jiki a kashe musu baki kuma tsari ne na shugabanci in ka san wani zai iya ka maka tsiyata ku a shugabancin ka to jawo shi ka bashi kuɗi ka kashe mishi baki yi hikima ce ne kyau a musulunci an kai ka bashi ai baki ya ci ai dole ido ya ji kunya eh wanda ya ci ya kuma yana da batu bai da batu sai a bashi a kashe bakin shi haka ake cikin magabata akwai wanda suka yi aiki da wannan ka'ida sayyidina Umar yayi aiki da wannan ka'idar bayan manzo Allah sama da kanshi sunnanta ta sannan sayyidina Umar ibn Abdul Aziz yayi aiki da ita to manzo Allah sama yayi wannan الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يزو شرح وأن حديث سيئة إلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وهرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى من ظن الله تسمى يا سنم دا سعد دا هكمر دا تسع يبا وأن شمتانا كميك إبا جعيل جعيل شين جعيل بن سراقة الضمري صحاب من ظن الله تسمى نيمة من كرتي زام جم شيدة دا من ظن الله تسمى يمسا أقبا إن شاء الله to nakan ba wani manzalin sama ya ba wadancan bai ba Ju'ayl ibn Suraqata ba saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne domin wadancan in ba a ba su ba suna iya zargin manzon Allah sallama su je su halaka amma Ju'ayl manzalin sama ya san su ne cikakken imani ne shi yasa manzon sama sai ya jibinta shi da imani shi li'annahu law taraka ita'a al-mu'allafi lam yu'man irtidaduhu fayakuna min ahlin nar domin idan aka kiba wancan da ake renan imanin sa ake lallasa zuciyarsa to zai iya jawowa yirda yaban musulunci shikenan kuma ya zama cikin yan wuta to wannan yana da kyau a tsari mai kyau to daga tsari ne mai kyau wannan to kun ga hikima kenan to sai malam Ibn Hajar sai ya sake cewa fa hadhihi manzilatu ju'aylin al-mazkuri inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama tara wannan shine matsayin Ju'ayl ibn Suraqa a matsayin a wajen manzo Allah sama sai manzo mai mu'amala da shi a matsayin sa fa zaharat bi hadha al-hikmatu fi himmalihi sai hikima ta bayyana ta dalilin da yasa manzo Allah sama ya kibashi wa yita'i ghayrihi kuma ya ba wanin sa wa anna zalika li maslahati at-ta'lifi kama qarrarnahu manzo sama yayi haka ne saboda maslaha ta me tarenan zukatan wadancan shi kowa manzo sama ya aje shi a matsayin sa suraqatu matsayin sa imanin sa gejin sa ya cika wadancan mutanen su kuma Ju'ayl ibn Suraqa imanin sa ya cika su ko wadancan kaman su Uyayna ibn Hisn da Al-Aqra ibn Habis radiyallahu anhuma to ba su kai shi matsayin imani ba fa anzala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu wahidin minhum manzilatahu manzo sama ya sanya kowanne a matsayin sa to ƴaƴanka dalibanka haka ya kamata an tunzila kullu wahidin minhum manzilatahu kowa ka aje shi a matsayin sa kakka dauki matsayin wancan ka ba wancan a aikata ai daga cikin inzalun nasi manazilahum zakai kayan sallah yanzu wani yana bukatar yadi biyar wani kuma yana bukatar yadi uku sai ka ce dukkanin su yadi biyar zaka musu ko kuma a ka sako da wancan ka bashi kai shi wanda kowanne ka mishi yadi uku uku daya ya mishi riga cibiyar shi a waje kaga ba za a yi haka ba so daga daga cikin hikima ta tarbiyya inzalun nasi manazilahum aje kowa a matsayin sa hadisin da ya fassara matsayin Ju'aylu ibn Suraqa shine hadisin da al-Imam ar-Rawayani ya fitar da shi a cikin musnadin sa sannan al-Imam Ibn Hajar ya ambace shi al-dafan sa guda biyu ya ambace shi a cikin al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba a karkashin sirar Ju'aylu ibn Suraqa ta ad-Damri sannan kuma ya ambace shi a sharhin wannan hadisin a cikin Fathul Bari sannan kuma al-Imam al-Baihaqi ya ambaci makamancin sa a cikin Dalailun Nubuwa sannan al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani shi ma ya ambaci kwatankwacin sa a cikin Hilyatul Awliya'i wa Tabaqat al-Asfiya sannan kuma duk kafin su Ibn Sa'd ya ambace shi a cikin littafin sa At-Tabaqat al-Kubra daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu yace manzal sama yace mun kaifa taraju ayna manzon sama yace ma wata rana yace ma Abu Dharr radiyallahu anhu yace waya kake ganin Ju'ayl daga manzon Allah sama sai Abu Dharr sai Ju'ayl yazo ya wuce sai manzon yace ya kake ganin Ju'ayl nan me kake masa shaida qultu sai nace miskinan ka shaklihi minan nas ay arahu miskinan kenan taqdira ina ganin shi talaka ne yadda zai sauran mutanen gari suke qala sai yace wa kaifa tara fulanan yace to wane fa cikin wadancan da aka ba su kyautan nan manzo sai yace masa to wane ya kake ganin sa qultu sayyidan min as-sadati yace ai shugaba ne daga cikin shugabanni babban mutum ne qala sai masa yace la ju'aylun khayrun min mil'il ard min mithli hadha yace wallahi ju'ayl shi kadai imanin sa da Allah ya bashi da matsayin sa a wajen Allah sai an tara kaman wannan da wannan din nan cikin duniyar nan sannan za su kai matsayin Ju'aylu qala sai yace qultu ya rasulullah sai yace ya manzon Allah fa fulanun hakaza wa tasna'u bihi ma tasna'u yace to ya ma'aikin Allah wannan mutumin matsayin shi kenan kuma ka mishi abinda ka mishi qala sai yace yace innahu ra'su qaumihi fa ata'allafuhu yace shi jagoran mutanen sa ne shi yasa na ɗibi wannan abin na bashi domin siyasa ta iya shugabanci ta in karfafi zuciyarsu kuma in haɗa kansu saboda ka ba inda aka ce a musulunci ka zauna ka ce kawai za ka yi mulki kai kawai mulkin ka shugabancin ka kawai gaskiya da gaskiya sunanta shi wannan ma gaskiya ne sai an haɗa da kuɗi a shugabanci ba a shugabanci kawai ba kuɗi ba su aiki dole da kuɗi wani mutum ba abin da zai mishi magani in ba kuɗin ba in ka ba shi shikenan ka kashe bakinsa mawaka sun zo bakin kofar Umar ibn Abdul Aziz shikenan suka taru su al-Akhfal su al-Farazdaq su Jarir da sauran mawaka da ake da su a zamanin Banu Umayya suka taru sai ga babban malami Raja' ibn Hayawa ya zo zai shiga shikenan sai al-Akhfal sai Jarir sai ya kalle shi sai ya ce masa yace haza zamanuka inni qad maba zamani yace ala gafata malan zamanin ku ne ai yanzu zamanin ku kuke ci ustazi ke mulki shugaban kasa yau ustazi ne mu zamanin mu na mawaka ya wuce ce so da kada Allah in ka dan shiga ka ce muna bakin kofa ran kai dade ya san muna nan a san muna nan a san da mu a bakin kofa shikenan Raja ya shiga shikenan sai na Umar ibn Abdul Aziz ya tambaye shi waye da waye a bakin kofa suke jira sai ce ai da Jariru mawaki da al-Akhtal mawaki da wana mawaki da ya ambace su sai ce kaje ka ce musu duk su tafi sai ce a illa bai ba haka ake ba ba haka ake ba sai ce ka dai je ka gansu kuma ba gani kawai ba ka san an ce shugaba ya ga mutum ba wai gani kawai da ido ba kenan shikenan ya tafi shikenan sai ni ba zan ba su ko sisi ba Haja'u yace a'a Allah bai ba haka ake shugabanci ba yace ka dauke su ka kashe li taqfa alsinatahu yace ka ba su sai ka kashe bakin su sai ka yanke musu harshe dogon harshen da mawaka suke da shi in ka ba su ba za su zage ka ba za su aibanta ka ba shikenan sai kai mulkin ka lafiya lokacin shugabancin ka ba za su yi maka wakar zambo ba shikenan ba sun tafi sai dai su yabe ka ko kuma su waƙar da za ta karfafa mulkin ka ko waƙar da za ta zama ta faɗi manufofin shugabancin ka to wannan dai yana cikin kyawun addininmu na musulunci to kun ga anan ga matsayin abin nan matsayin Ju'ayl ibn Suraqah al-Dhamri ga kuma matsayin wadancan manzo sama ya aje kowa a matsayinsa a wata riwayar da al-Imam al-Baihaqi ya ambace ta a cikin dalailun nubuwa sai ya ce fa amma Ju'ayl fa akiluhu ila imani yace amma Ju'ayl shi na wakilta shi zuwa ga imanin shi ya wadatar da shi baya bukatar raƙuma baya bukatar kudi Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah madaukakin sarki yayi albarka a cikin rayuwarmu ya jagoranci da shugabanninmu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da wannan fitina da muke ciki da wannan tashin hankali da wannan jarabawa Allah ya saukar da alkhairi a cikin garinmu da garuruwan musulmai gabaki daya yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya da shugabanni da manya-manyan sarakuna duka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya ji kansu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi